الله يا الله نروكا الله نيكيني نروكا باروكيكا تهك بويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا
ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a. Ya Allah, ya Allah, duk wanda yake ƙarya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa. Duk wanda ya karya ko kazafi, Allah ka tsine mai albarka, Allah ka wulakanta shi, Allah ka tozurta shi, Allah ka sa ya mutu wulakanci. Ya Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Jair Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Masu saurare da ke biye da wannan shirin da dama sun aiko mana da sakonni ta waya da kuma email, suna bayyana niyyar su ta mara ma wannan yunkuri na ganin waɗannan ƙananan yara sun zauna a yanayin da za su samu walwala da rayuwa mai inganci. Burin da mahaifiyarsu take nanatawa a ci gaban hirarta da shirin domin iyali. To, idan wannan ne karan farko da mai sauraro ya tari shirin, muna layin Malam Bello ne da ke garin Kaduna, inda wata mace ke neman taimakon al'umma da masu hali baiwa, musamman ƙungiyoyin lauyoyi mata da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ƙananan yara, domin neman haƙƙinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Ga ci gaban bayanin nata a hirarta da shirin domin iyali kafin ta sake bayyana gaban kotu ranar Litinin, inda aka sake ɗage sauraron wannan ƙarar domin alƙalin da ke sauraron ƙarar bai halarci zaman kotun ba.
Yanzu dai abin da ƙoƙarin da Hajiya Sa'adiya take yi a samu a karɓo yaran, saboda ba mu san a halin da suke ciki ba. Don kotu ta ce a koma ne 10 ga watan 1 watan 2.
Kin yi maganar ƙoƙarin samun ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a farko can, kin samu ganin su?
Ban samu ba.
Yanzu banda Hajiya ba wata kungiya dake taimakon ki?
Babu, Hajiya ce.
Ya maganar su Malam Khamis Al-Misr, wanda babban limami ne da kika ce ya shigo, shi me yayi, wani kokari yayi?
To, shine Malam Khamis ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana, kuma an bashi takarda. Alkali ya kai mai takarda akan dai ana neman shi a kotu. To kuma saboda Hajiya Sa'adiya ta je ta yi magana an tsaye da shi, ba su je ba, kuma shi ma yana bayan mu, yana ba da goyon baya akan wannan magana, ba za a bashi ba sai in Allah ya yarda, sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da ya faru.
Yanzu ke a ina kike, tunda kin buro gidan mijinki, kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida, kuma tunda baki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba, yanzu kina ina?
Yanzu ina gurin Hajiya Sa'adiya.
Menene takamaiman kike so a muku?
Ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a. Ya Allah, ya Allah, duk wanda yake ƙarya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa, ya Allah ka bayyana gaskiya. Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka bayyana gaskiya.
Shi mai gidan naki an ce haɗa ko lauya, ke kuma ba lauya, har yanzu baki da lauya?
Ba ni da lauya, amma yanzu abinda Hajiya Zainab kenan ta yi ƙoƙari.
Tana ƙoƙarin neman miki lauya?
Saboda tana Hajiya Sa'adiya tana ƙoƙarin ta samu min lauya ne, saboda ban da lauya. Amma ina neman sauran ƙungiyoyi na lauyoyi da ƙungiyoyi na musulmi su kawo min ɗauki. Ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka, na san za ku iya in kun ji kukana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara ƙanana.
An kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar?
Ba a kai shekara ba.
To, shi wani saƙo kike da shi ga sauran al'umma?
Addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi. Ina buƙatar addu'anku, don Allah ku dinga addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, insha Allah gaskiya za ta bayyana. Allah kuma ya fitar da wa'innan yara a halin da suke ciki.
To shirin ya samu zantawa da Hajiya Sadiya Isa Suleiman, shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation, wadda ta bayyana matakan da suka dauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari.
Lokacin da kits din ya zo mana, na kira Fatima na zauna da ita, nake fadin mata ya akai tunda kusan ma in ce maka tsoro na receiving kits din, an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata. To kaga ai tun daga manaji haka na san cewa akwai magana. Ya za a yi a ce ina zargin an lalata mun yaya, sannan daga ƙarshe sai a ce kuma ni aka dauka aka kai prison. To tunda muka je taron kungiyoyi a nan Rigasa, sarkin Hai Malam Bello ya kira ni yake fadi mun, to ga munan fa aiki ya same mu, dan ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da ƴaƴanta, kuma yanzu haka tana nan kwananta duk kenan a prison. Gaskiya na kidimu sosai, dan na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar Litini, dan mun je taron on Sunday ne. Kaga dole zamu bari sai lan Litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa. To anan na kidimu sosai da naji an ce mata biyu ma suna prison. Ake nuna mun ɗayan ma amarya ce tana da shigan ciki, ita da mijinta da Fatima suna prison. To kaga dole abun ya zama akwai ci zarafi a ciki. So na tambaya sai aka ban numban Malam Hamis Al-Misri, cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa. Na yi farin cikin haduwa da malam, dan ya fayyace mun duk abubuwan da suka faru. Ramman dai gaskiya ban zauna ba, ni ne kokari muka san yanda aka yi, muka je muka fitar da su Fatima tukuna, tunda ka san farko abin da zamu yi a raba su da prison din nan. To mu ne muka kai, aka bada kuɗi naira 15,000, aka je aka yi belin Fatima da ita amaryan nan da take da ciki. To already ko da aka yi belin su, an samu ma ita wannan ta fara bleeding,
tana zubar da jini,
tana zubar da jini kusan kenan, kaga ciki ya lalace. To amma mu dubu mu samu wannan ba, sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotun Rigasa, dan bayan an yi belin su, alƙali ya sake rubuta musu cewa ranar 19 ga wata yana neman su kuma. So abin da yafi ban mamaki shine ba amma bari 19 ga wata yayi ba, sai su Fatima suka sake kira na suna kuka cewa ai an aika ma cewa ranar 18 ma sun koma kotu. Ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranar 19 ne? Tace to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke taimakon nata.
Akan me aka koma?
A gaskiya shine mu ma ba mu gane ba. So na dan yi kokari in tattauna da su, nace to da aka ce kotu me aka yi? Sai suka fara nuna mun irin kalaman cin zarafi da aka dinga musu a wurin. Suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kaina ila ko da ba shari'a nake yi ba, ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba, ballantana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi. To kalaman ba su da dadin ji gaskiya, an yi kalamai na cin musu zarafi, an tozarta su sosai. To kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu, ba mu da abin da zamu yi sai mu ce menene zamu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi, tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi da na sanin abin da suke nema wajen ƴaƴa. To shine na dai kokari da kai na dama mun saba ban irin wannan cases din na tafi can Sharia Court of Appeal, na je na kai musu koken mu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata, menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun Rigasa daga sauraron shari'ar tukuna, a je a yi bincike wanda yake da gaskiya a fitar, saboda mu a dan karamin saninmu da muka yi, karamar kotu ma ba ta shari'ar fayadi. To saboda haka a taimake mu a dauke shari'ar daga wurin, a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abinda Fatima take zargi cewa an aikata ma ƴaƴanta. To alhamdulillahi kotu ta karbe mu, aka rubuta petition, muka Fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru, sai aka yi kofi aka kai musu. Kaga dole shari'a za ta tsaya. To na tambayi Fatima maganan yara, aka ce yara ba su a hannunta. Kaga wani tashin hankali ne kuma, shekara 7 da shekara 2, ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Nigeria ba, haƙƙin tarbiyyar ƴaƴa yana wajen ita uwa ne Fatima. Na tambaye ta ina ƴaƴa, tace ƴaƴa ba su a hannunta. Hankalin mu ya ƙara tashi kuma, na sake tafiya can Sharia Court of Appeal, nace to ƴaƴa fa ba su hannun uwa, alƙali ya riga ya dauki ƴaƴa ya ba ya bada. So sai suka ce mun is a civil case din da shi yayi karanta, mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da nan Rigasa, mu shigar da appeal in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi. To bamu zauna ba haka muka yi, muka tafi nan kotun dutse, muka shigar da appeal, muka nemi appeal, sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da ƴaƴanta.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a yau. Sai kuma mako na gaba ku ji bayanin wannan malami da mahaifiyar yaran nan ta ambata. Kafin nan a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin na internet voahausa.com idan aka latsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.